أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الصدوات كمان صابن شرينا فصار خلو برحرمية وانا رانا تجمع على البركة كي تهيد ينزوما تردى لدان منبيو حمد ابن أحمد الدغريري وانده كمان اكتران صلى نبيو او ديدون اللوكتي زامكما كسن شي تردى وطبما لمي الشيخ دكتور أسامة عبدالله خياط wanda tuni ya riga da ya hau mumbari domin gabatar da wannan fasara khutba kai tsaye a daidai wannan lokaci. Albarka, muna fatar Allah ta'ala ya kunya mana albarka cikin wannan juma'ar, ya fi mana kurakuranmu, ya sanya aljanna take makomar mu. Allah muke roƙo ya mana afwa akan dukkanin kurakurai da muka gabatar a cikin wannan rayuwa da muke ta gwagwarmaya wajen neman kyakkyawan sakamako zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A halin yanzu malam ya kammala wannan kiran sallah din insha Allah ta'ala. Muna jiran dakon fara khutba daga kabilatul Sheikh Dr. Usama Abdullah Khayyab. Allah ta'ala malam tawfiki akan abin da ke shine daidai a daidai wannan lokaci mai albarka. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya haskaka basirar ma'abuta hankali ta hanyar shirye littafinsa. Ina gode masa subhanahu wata kyauta da ya muna a gifin wannan tsari ta hanyar jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na kuma shaida lalle babu mutar gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai. Kuma na shaida lalle an jagoran mu annabi Muhammad bawansa ne ko manzonsa ne. Allah ya aiko shi don gyara duniya da kuma addini, ya kuma haskaka dukkanin hanyoyi ga ma'abuta hanya na gaskiya. Allah ƙara salati ga bawanka kuma manzanka Annabi Muhammad da iyalan gidansa tsarkakakku da sahabbansa ɗayyibai da tabi'ai da wanda suka bi tabarkin gaskiya zuwa ga dajin kiyama. Bayan haka ku yi tsoron Allah, ya ku bayan Allah. Jin tsoron Allah shi ne mafi alkhairin bawa da abin da yake guzuri zo haduwa da Allah. Kuma shi ne mafi alkhairin abin da bawa yake tafiye da rayuwarsa gaba ɗaya a ciki ta hanyar wannan ƙari da Allah ta'ala ya masa, da kuma rabauta a cikin dukkanin wannan tsananin rayuwa. Ya ku bayin Allah, lalle abin da muke gani na ƙarshen ayyukan bayi na ƙarai da kuma abin da yake shi ne mai tsada a rayuwarsu da kuma babban manufarsu da gayar addu'arsu shi ne samun gyaran addini da kuma duniya da lahira, domin da su ne ake samun cikar kamala ta sa'ada ga bawa, kuma ake hada dukkanin al'amura na jin daɗi. Don haka ne ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan gaba ɗaya a cikin addu'arsa. Wata addu'a guda ɗaya da yake yi ya zo cikin sahih Muslim. Allah ta'ala mai rahama, daga Abu Huraira Allah ta'ala ƙara masa bayani cewa lalle yana cewa ya kasance daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana mai cewa ya Ubangiji ka gyara min addini na wanda shine mutuncin addini na ciki, kuma ka gyara min duniya ta wanda rayuwa ta take cikin ta, kuma ka gyara min lahira ta wanda makoma ta take cikin ta. Ka sanya kuma rayuwa ta zama ƙari gare ni a cikin dukkanin alkhairi, ka sanya kuma mutuwa ta zama hutu gare ni daga dukkanin sharri. Wannan shine addu'a wacce take gamammiya wanda ta hada dukkanin alkhairi wanda bawa yake son ta a rayuwar duniyarsa da kuma rayuwar sa lahira. Gyaruwar addininsa wanda shi ne yake samun rabauta daga samun zamiya, kuma ya samu rabauta daga dukkanin bata. Wannan shi ne tsarin da yake tafiya gaba ɗaya a cikin zuciya na aqida ta hanyar gyara ikhlasinsa da tauhidinsa ga Allah, da kuma matsayin da bawa zai koma zuwa ga Allah da juya duk abin da ke ba wani Allah ba, da tabbatar da ibada wajen dukkanin tunkuɗe wani abu na ibada wanda ba ga Allah ba sai ga Allah ta'ala shi kadai. Da hani da ake muna akan yi ma Allah ta'ala shirka, ana masu tsoratar da mu don ya zama cewa kada mu ɓata wannan, ana tsoratar da mu kada ya zama mu ɓata ko aikin mai rushe. sannan kuma mu zama muna masu kawatuwa da kyawun ayyuka. Allah ta'ala cewa ya rabauta wanda ya tsalkake aikin sa, ya rabauta wanda ya tsalkake aikin sa ta hanyar gyara addinin sa da kuma da'a ga ubangijin sa, kuma yayi hasara ya tabe wanda duk ya bata rayuwar sa ya kuma lalata al'amura ya zamar da su ta hanyar yin abubuwan da ba daidai ba, kuma da yin abubuwan da suke na kuskure da laifi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zalika ya rabauta wanda ya tsalkake zuciyar sa, ya kuma tabe ya hasara wanda ya bata zuciyar sa. Ya daga cikin abubuwan da su taimaka don gyara addini ya kuma yin Allah shine tabbatar da rayuwarka ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da sunnarsa da koyi da tabarkinsa da kuma sirarsa da barin abin da yake yin bid'a addininsa da kuma tsoratuwa akan saba ma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar shiriyarsa dan yin ta hanyar da mutum zai koyi da abin da Allah ta'ala yake faɗi a cikin faɗinsa. Yana cewa duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi, abin da kuma ya hane ku ku hannu a kansa, kuma ku tsoron ubangijinku, lallai ubangijinku mai tsananin damka ne. Haka na cikin faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya yi Allah ta'ala da'a, lallai hakika Allah ta'ala ya yi mu manzala da'a, ya yi mu manzala da'a. Haka nan Allah ta'ala yana cewa lallai masu saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan da al'amuransu, kada fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi. Amma abin da ya shafi kuma gyaran duniya shine kokari a wajen samun arziki, daga cikin su akwai ni'ima ta samun dukiya da iyali da kuma yalwar ƙarji da albarka a cikin rayuwa da lafiya kuma a cikin duniyar da kuma aminci a gari, kamar yadda zuwa hadisi wanda Imam Tirmidhi ya fitar shi a cikin Jami' ɗinsa da Ibn Majah a cikin sunan ɗinsa da sanadi mai kyau daga Ubaida Ibn Muhsin Al-Ansari, daga Ubaida Ibn Abdul Muhsin Al-Ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya waye gari a cikin ku yana mai aminci a rayuwarsa da kuma lafiya a jikinsa, yana da abin da zai ci a ranar, to tamkar yayi samu duniya ne gaba ɗayanta. Ya zo Sahih Muslim, Allah ta'ala mai rahama, yana cewa daga Abdullah ibn Amr, Allah ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai hakika ya rabauta wanda ya musulunta kuma ya samu rabauta a rayuwa, Allah kuma mai kana'a a cikin abin da ya bashi. Abin da ake nufi da kafafa shine a samun masa da buƙatuwar da zai iya samun nutsuwa da ita, shine halal a cikin arziki da kuma kyakkyawa a cikin abinci, domin babu rantsuwa a cikin cin mummunan abinci kuma da haramun a cikin dukiya, daga dukiyarmu da muke nema da gishu da kuma bata da rashawa da riba da cin dukiyar maraya da wasu daga cikin irin wannan tsari na cin dukiyar mutane ba tare da tsari mai kyau ba. Amma kuma gyaran lahirin mu shine bawa ya yi Allah ta'ala ya mutum bawa ya tada shi a cikin taron mutanen kirki masu tsoron Allah, kuma Allah ta'ala mai hisabi, hisabi mai sauki, kuma ya tafiyar da shi a kan sirati har zuwa ga aljanna madawwamiya wadda ake da abubuwan jin daɗi a cikinta. Allah ta'ala yake cewa waɗannan wanda suka rabauta suna cikin aljanna, suna masu dawwama cikinta muddin sammai da ƙasai muna ganin su. Sai iya abin da ubangijinka ya so, wata kyauta ce da Allah ta'ala ya ba mu yankewa ba. Waɗannan su ne waɗanda aka ba su littafinsu da hannunsu na dama. Allah ta'ala yana faɗi dangane ga halinsu. Allah ta'ala yana cewa wanda aka ba su littafinsu da damansu, to lallai hakika za su masu cewa ku duba littafina ɗan waukar ga littafina an bani daman na yi tsammanin samun littafina mai sauƙi, yana cikin rayuwa yardabbiya wadda take aljanna maɗaukaciya, ma'abota tsin abinda ake tsinkowa na itaciyarta suna kusa da shi. Allah ta'ala ta ku ci daga ku sha daga abinda kuka gabatar ayyukanku, yayin da wannan rayuwa ta kasance ana muna wa'azi da ita saboda gujewarta da kuma ajalinmu gaba ɗaya takaitacce ne, kuma babu wanda zai iya ƙara awa ɗaya a cikin rayuwarsa. To ya zo a cikin abinda za a nuna mun abinda za mu cika wannan duniya da shi, shine addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa Allah ka sanya wannan rayuwa ta zama ƙarshenta gaba ɗaya ta hanyar yin kyawawan ayyuka da za mu yi da kuma cika al'amura da za mu yi wajen yin gasa, wajen yin ayyuka na ƙwarai. Wannan dalili ne da zai nuna mana cewa zababbuwa cikin bayan Allah suna ƙara alkhairi ne a koda yaushe, yayin da rayuwa ta ƙara tsawo gare su, kuma duk rayuwa take ƙara yawa gare su. Ba abin da ya gaskata mana wannan faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kar ɗayan ku ya dinga yin burin mutuwa, kuma kar ya dinga yin addu'a kafin ta zo masa, kada ya dinga addu'ar ta zo masa kafin ta zo. Lalle idan ɗayan ku ya mutu to ayyukansa duk sun yanke. Idan kuma muka gani kala dan adam babu abin da zai kara mai a rayuwarsa na kwanaki sai alkhairi kawai. Imam Muslim ne rawaito ne hadisi daga diga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda. Idan mun fahimci wannan zamu ga cewa rayuwa wanda dan adam yake karar da ita gaba daya, wannan rayuwa dan adam yake karar da ita a wajen neman kari, a wajen kyawawan maganganu da ayyuka, ta bi mai alkhairi da abin da yake kwadayi ne gare ta, ake kwadayinta. Kuma ita wannan mutuwa din hutu ce gare shi akan wannan fitina da sharri da munyagun ayyuka, ta hanyar samun salama a cikin rayuwa gaba daya, da kuma yadda da duk abin da Allah ta'ala ya yarda masa da shi, musamman idan yana bin dokokin Allah da kuma wannan abuwa da muke gani na bukatuwa ya zo a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka muke gani yana cewa idan Allah ta'ala kana nufin wasu al'umma da fitina, to Allah ka dauke ni zuwa gare ka ba tare ka fitine ni ba. Hadisin kenan. Ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, kuma ya zama cewa a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abun kyakkyawan koyi da abun bi, kuma kuma kamala a wajen koyi da shi, a wajen tabbatuwar kaskanta da kai a wajen Allah ta'ala, ya gyara muku addinin ku da duniyar ku da kuma lahirar ku. Wannan shine karshen buri, kuma shine karshen abin da bawa yake nema, a wanda duk ya rayu a cikin wannan tsari, a cikin bayin Allah tsababbu wanda Allah ya sa masu tsoron sa ne shi. Allah amfani da ku da abin da muka ji na shiriyar littafin sa da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fadin wannan magana tawa, ina neman gafar Allah mai girma da ni da ku da sauran mu'minai gaba daya, da sauran musulmai daga dukkanin zunubi. Lalle hakika Ubangiji mai gafara ne, ko mai jinkai ne. Godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mailwacin baiwa da kyauta. Ina gode masa subhanahu wa ta'ala. Na shaida kuma cewa ba shi da abokin tarayya, shine Ubangiji wanda ake bautawa, ake nufin shi da bauta. Kuma na shaida lalle jagoran mu Annabi Muhammad bawansa ne, kuma manzon sa ne, wannan ma'aboci, wannan matsayin nan ne, da kuma wannan sabkin nan ne kwaranya, da babban matsayi da Allah ta'ala zai bashi. Allah ya ƙara salati ga bawan kuma Annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa. Bayan haka ya ku bayin Allah, lalle hakika ya zo a cikin bayanin wannan wa'azin da muke gani a cikin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan addu'a ta manzon Allah da matsayinta, da babban matsayin da Allah ta'ala ya bata, da girman wannan asar din. Abdullah ibn Abbas al-Qurtubi Allah ta'ala mai rahama yana cewa ma'anar wannan addu'a din shine gyaran addini, domin shi addini idan yayi lalace babu abin da zai iya gyara ma dan adam rayuwarsa duniyar lahirarsa. Wannan addu'a ce mai girma wadda ta hada alkhairin duniya da kuma lahira, ta hada alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira. Wannan haƙƙi ne akan dukkanin wani mai jinta ya haddace ta, kuma ya dinga roƙon Allah da ita cikin daransa da kuma yininsa, la'alla dan adam a datar da shi yayin da ake amsa addu'a, sai ya zama ya samu alkhairin duniya da kuma lahira. Iya magana ta fake ne. Dan haka ya ku bayin Allah, sha'ani ne mai girma na masu tsoron Allah akan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lokuta masu yawa, wa'anda kuma munasaba da yawa yana wannan addu'ar. Ya hada dukkanin alkhairin da bawa yake nema, kuma take tunkuɗe sharri, kuma ake samun kyakkyawan nutsuwa. Da ku yi kokari ku ya ku bayin Allah, Allah muku rahama a wajen riko da ita, da kuma yin guziri da ita, da kuma dawwama akanta, domin ita ce wasila, ita ce kwarai, kuma sababi ne wanda ke isar da mutum zuwa ga alkhairin duniya da lahira, wanda ke na gaggawa da wanda ba na gaggawa ba. Ku dinga tunawa a kodayaushe ya ku bayin Allah. Lalle Ubangijinku ya umarce ku da yin salati taslimi ga manzon Allah, yana faɗi a cikin maganarsa ne gaskiya da kyakkyawan zancensa. Lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna salati ga Annabi. Ya ku wanda suka sance masu imani, ku yi salati taslimi a gare shi. Allah ya ƙara salati ta tilimi ga annabinka da kuma iyalin gidan annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da iyalin annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne ya Allah Allah ya ƙara albarka ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne ya Allah Allah kai yadda khalifa bin nan hudu shiryayyu Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauran iyalai da sahabbai da tabi'ai da kuma matansa uwayen mu'minai da tabi'ai da wanda suka bi ta farin gaskiya har zuwa dan kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautawarka ya ubangiji masu karamci Allah ka daukaki musulunci da musulmai Allah ka daukaki musulunci da musulmai Allah ka daukaki musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka damkace makiya addini da sauran masu barna da masu fitina a bayan ƙasa Allah ka hada zukatan musulmai ka hada sawunsu ka kuma gyara jagorancinsu ka hada kalmarsu akan gaskiya ya ubangiji talikai Allah ka taimaki sojojinka da addininka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinka mu'minai masu jihadi na gaskiya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara muna jagororinmu da masu kula da al'amarinmu Allah ka karfafi jagoranmu da yarimansa Allah ka kula da al'amarinsa ka gyara masa shi ya Allah ka datar da shi da abinda kake so kai da shi ya mai amsa addu'a Allah ka datar da shi da yarimansa da abinda kake shine alkhairi ga musulunci da musulmai da kuma abinda zai maslaha gari da bayi ya wanda ake mai da al'amari gare shi a ran sakamakon Allah ka gyara muna makomarmu a cikin dukkanin al'amuranmu ka tsare mu daga kamun duniya da kuma azabul lahira Allah ka gyara muna addininmu wanda shine mutunci muke cikin sa ka gyara muna kuma duniyar mu wanda rayuwar muke cikin ta Allah ka gyara muna lahirar mu wanda a cikin ta makomarmu take Allah ka sanya rayuwa ta zama ƙari a cikin alkhairi gare mu sanya mutuwa ta zama hutu gare mu daga dukkan sharri Allah ka datar da mu aikin alkhairi da barin abin ki da son miskinai da kuma idan kana nufin wasu al'umma da fitina ya Allah ka dauke mu zuwa gare ka ba tare ka fitine mu ba Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka yi rahama ga mutan mu ka kai mu zuwa ga abin da shine maslahan aikin mu ka cika mana ayyukan mu ya Allah da kyawawan ayyuka Allah ka kara mana karka rage mana ya Allah ka ba mu karka haramta mana ka mutunta mu ya Allah karka wulakanta mu Allah ka fifita mu karka fifita wani akan mu Allah ka fifita mu karka fifita wani akan mu Allah ka fifita mu karka fifita wani akan mu ya Allah Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyanmu da abin da ka so Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyanmu da abin da ka so ya ubangin talikai Allah ka tsare mu da makiyanka da makiyanmu da abin da ka so ya ubangin talikai Allah muna kai karasu makiyanmu da makiyanka masu adawa da mu da masu adawa da kai Allah ma neman tsareka daga sharrinsu Allah muna kai karan makiyanka da makiyanmu gare kai Allah ma neman tsareka daga sharrinsu Allah muna kai karasu gare ka ka tsare mu daga sharrin su ya Allah Allah muna neman tsarenka daga annoba da basar da kuma dukkanin munanan cututtuka da kuma sauran abubuwa na a wannan annoba din Allah ka tsare dukkanin sauran musulmi daga wannan annoba din daga abin da take tantancewa da shi Allah ka tsare mu a garuruwan mu ya ubangin talikai ubangiji mun zalunci kawunan mu in ba ka gafarta mana kai mana rahama ba za mu kasance daga cikin bayan sararu Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka kuma ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin fadilatu shaykh doktor usama abdullah khayyat ya da wannan khutba ba kan da miya da yana akan wannan hadisi da ya dauke da wannan addu'a ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake neman allah gyara mana duniyar mu ya kuma inganta mana lahirar mu domin lahira ita ce makoma ita ce kuma idan ta yi kyau Allah ta'ala zai kyautata rayuwa ta duniya ga bawa mutum ya zama da yalwar kirji yana da kwanciyar hankali yana da godiya ga Allah ta'ala akan abin da ya bashi sannan bawa ya zama cewa yana da alkhairi da yake gani a wajen Allah subhanahu wata'ala safiyarsa da marisansa duniyarsa da lahirarsa idan rayuwa ta yi kunci kai ga Allah ta'ala ya sauka maka ita idan rayuwa kuma ta zama mai wahala kaga kai baka ganin wahala ta saboda kana tafiya ne akan tsarin Ubangiji subhanahu wata'ala kan al'amura wanda yake ba mu bayi na kwarai idan bawa ya kasance akan wannan tsarin to dole ne bawa ya gode wa Allah subhanahu wata'ala kada mu zama burin mu shine yawan neman tara duniya amma ba mu da kuma kyakkyawar makoma a tsakanin mu da Ubangiji mu a lahira idan wannan zama shine tunanin mu kuma makomar mu to lalle hakika mun kama abin da ba zai kai mu gaci ba wannan addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi addu'a cikin tasiri da yanzu wajibi mu dinga roƙar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira shine mun nemi Allah ta'ala ya gyara mana dukkanin wannan matsayi guda biyu matsayin lahira da matsayin duniya duka abun kauna ne abun soyuwa ne a wajen mu da muke neman Allah subhanahu wata'ala ya ba mu mu ci gaba da yin addu'a ya ku bayan Allah ko da yaushe Allah ta'ala ya gyara mana lahiran mu kuma ya gyara mana duniyar mu kamar da malai faɗa cewa Abul Abbas al-Qurtubi yana cewa gyaran lahira shine cika mutun sa'ada da kuma jin daɗi ga bawa a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira ga baki ɗayanta idan Allah ta'ala ya kuntata mutun lahirarsa to duniyar ma ba daɗi zai ji a cikin ta ba kamar ne tabbata hadisi cewa duniya kurkukun mumini ce aljanna ta ita ce matabbata gare shi duk inda ga mumini yana shan jin daɗi a nan duniya to ka sani cewa wannan fa bata kai ni'imar lahira ba kamar yana kurkuku ne nan duk dadin da kake yana ji dadin sa yana lahira shi ko kafiri duk wahal da kake yana ji a nan a duniya to wannan tamkar aljanna ta ce a kamar yana cikin jin dadi ne bala'in da yake jiran shi a lahira shine hakikanin bala'i kuma shine cikakken musiba da zai tara a gobe alkiyama dan haka kowane bawa yi ƙoƙarin samun alkhairi da yake wajen Allah subhanahu wata'ala da neman tsarin sa akan dukkanin sharri na rayuwa sai Allah ta'ala datar da kai da kuma abin da kake tafiya a kansa muna fata Allah ta'ala datar da mu ya muna gamdakatar da datar da mu akan alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira a madadin fadilatul sheikh doctor Usama Abdullah Khayyat ladanin mu na wannan rana sheikh muazzin Hamad ibn Ahmad Ad-Daghariri ni ne fasara na gabatar mana Abdul Muttalib Muhammad Awul Gusoni kace muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.